بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkamu da wannan yammaci na ranar Juma'a, wanda shine yammacin 5 ga watan Rabi'ul Awwal shekarar Hijira ta 1447, wanda ya dace da lissafin 29 ga watan August 2025. Wannan insha Allah shine darasi na biyu cikin wasu darussa da muka mustaki da fa'idojin muqaddimar littafai, wato wanda wata makala ce rubutawar wani malami mai suna Dr. Bashar Bakur, wani mutumin kasar Malaysia. Dr. Bashar Bakur shi ya rubuta wannan makala, wanda a cikin ta ya tattauna wasu fa'idoji wanda suke da alaka da abinda ake samu a cikin muqaddima na mabambantan littafai da fa'idojin da ke cikin haka. Za mu tashi a inda yake cewa khasa'isun nubuwa al-arba, wato wasu abubuwa waɗanda Allah yake banci annabta da su guda hudu. Waɗannan masailin ya ɗauko su ne daga littafin dala'ilun nubuwa a cikin muqaddimarsa. Da haka yake cewa yadhkuru Abu Nu'aym al-Asbahani, al-Imam Ahmad ابن عبد الله ابن إسحاق واندا أكتسني لسنا أبو نعيم الأصفهاني شيني يكاو وانا مغانا أبو نعيم يارسو أشيكار هجرة تأريهود دا تلاتن شيني يكاو وانا مغانا أتكلي تافن سمي سنا دلائل النبوة كلاما ونزل شي ماتع لمتك الدائي حول خصائص النبوة. Kai wannan zance dangane da abubuwan da Allah yake banci annabta da shi. Malam yace khaliqan bihi an yusaqa bi rummati, wannan zance ya dace a kawo shi kacokan, ba wai a tsakuro wani abu ba. Li husnihi, saboda kyansa, wa rawatihi, da banƙayansa. Yaqulu Abu Nu'aym yana cewa bi annan nubuwata, kaga dai ita annabta safaratun, aikin jakadanci ne bayin Allah ta'ala wa zawil albadi min khaliqati, aiki ne shi annabi yana aikin jakadanci ne, ya anso sako daga Allah madaukakin sarki ya kawo zuwa ga masu hankali cikin bayin Allah. Wali hadha, saboda haka ne tusafu abadan bir risalati wal bi'tha, ake ce mata ar-risala, ake ce mata al-bi'tha saboda muhimmancin ta. Thumma yaqulu ba'da asfari, sannan sai Abu Nu'aym ya tafi bayan wasu ƴan layuka, sai ya ce thumma inna hadhihi an-nubuwata allati hiya as-safaratu la tatimmu illa bi khasa'is arba'ati, yace ka sani da cewa ita wannan aiki na annabta, wanda muka ce jakadanci ne tsakanin Allah da bayinsa, ba ta tabbatuwa sai an samu wasu keɓantattun siffofi guda hudu. Yahabuha Allahu azza wa jalla lahu, waɗannan siffofi Allah yana yin kyautarsu ne ga bayinsa annabawa, ai al-anbiya, kama anna izalata ilalil uquli la tatimmu illa bi salamati min afatin arba'atin yu'samu minha, kama yadda dan adam bai zama cikakken mai hankali har sai an cire mishi wasu matsaloli guda hudu a cikin tunaninsa, wanda su ne suke makantar da hankalin mutum. Fasafiru sa'idu bil mawahib al arba'ati salimun an al afati al arba'ati, yace dan aiki jakada wanda yake zai ci nasara a cikin aikin sa shine wanda ake mishi baiwa da abubuwan nan guda da za a ambata, kuma a tsare shi daga waɗannan munanan abubuwa guda da za a ambata. Wal aqil salimu min al afati al arba'ati laysa bi sa'idin bil mawahib al arba'a, shi ko mai hankali wanda ya tsira daga waɗancan abubuwan guda hudu, to bai zama ya ya samu natsuwa din mai hankalin da ya rasa abubuwan nan guda wanda za a ambata zai samu natsuwa a cikin hankalinsa hankalin shi zama akwai matsala fal mawahibul arba ga siffofin darajojin guda hudu da Allah yake bincika annabawa da su wannan abubuwa ne da istiqra'i ne wato shi malamin ya karanta abubuwa ne da yawa sai ya tsakuro daga zurfin karatunsa a Qur'ani da hadisi da tarihin annabawa sai ya gane cewa annabawa sun yi tarayya akan waɗannan sufofi guda hudu na farko akwai al-fadilatu nau'iyya nau'in halittar ɗan adam da ake ce ma annabi ta fifici sauran halitta sannan akwai al-fadilatu ikramiyya sannan akwai wata falala kuma ta wata karama da Allah ya ƙara musu na uku kuma al-imdad bil hidayah sannan Allah madaukakin sarki yana ba su madadi yana ƙara musu shiriya a koda yaushe rabi'uha na hudu kuma at-tasqifu inda zalla Allah yana wayar da kansu ya dawo da su kan turba duk sa'ad da suka samu wata zamiya baya barin su su zame su zauna akan zamiyar su ko ya bar su da jahilci ya zama abin da suke aikatawa ba su da ilimi akan su wal afatul arba'a allati yusamu minha as-salimu min al-awliya akwai kuma abubuwa guda hudu wanda komai hankalin mutum ya rasa su yana da matsala duk wanda Allah yake kaunarsa Allah yakan raba shi da waɗannan abubuwa guda hudu sune na farko al-kufr billahi azza wa jalla wanda da Allah yake kaunarsa Allah yakan nesanta shi daga kafirci na biyu wattaqawlu ala Allah Allah kuma yakan nesanta shi daga kirazzance ya dangantawa Allah na uku al-fisqu fi awamirillah Allah yakan nesanta shi daga kangarewa doka Allah na hudu al-jahl bi ahkamillah Allah yakan tsare shi daga jahiltan hukunta Allah waɗannan na ƙarshen Allah yana baiwa annabawa su kuma yana bai waɗanda ba annabawa ba ko mun gane to duk mutumin da ya rasa waɗannan guda hudu za ka ga komai basirarsa komai hankalinsa komai iliminsa sai ka same shi da jahilci da wauta da rashin sani ya kamata su kuma annabawa Allah ya haɗa musu duka takwas ɗin da waɗancan da yake bance su da su da kuma waɗannan hudun waɗanda suke da tarayya da sauran mu'mini a ciki ina fata muna gane yanzu ya mana fashin baki akan me yake nufi da waɗancan abubuwa guda hudu da Allah yake bance annabawa da su sai malam yace wato malam Abu Nu'aymin al-Asfahani fa ma'ana al-fadilatu nau'iyyati anna al-ahsana fi sayri al-muluki wal ahmad fi hukmihim annahum la yusiluna muballigan anhum illa al-afdal abinda yake nufi da al-fadilan nau'iyya shine in ka kalli sarakuna da masu mulki idan suka tashi aikawa da wani ɗan saƙo da zai kai wani saƙo a madadinsu to ba sa aikawa da kowa sai wanda a wurinsu ya fi kowa cancanta duk wanda shugaba zai ba shi wani aiki to a wurin shugaban zai zaɓi mutumin da yake ganin ya fi cancanta ne ko duk wanda za a ba kwamishina ko gwamnan banki ko shugaban hukumar zaɓe ko shugaban hukumar 'yan sanda ko ta sojoji ko shugaban alƙalai ko jakadan Najeriya a wuri kaza ko shugaban hukumar aikin haji ko musabaka abinda ake tunani shine shugaban da ya ba wannan mukamin nan to a cikin duk mukarabansa bai da wanda ya fi shi ba haka bane bai da wanda ya fi shi a wannan mahallin to wannan kadai shine abinda ake nufi da al-fadilan nau'iyya al-mustaqil bi atqalir risala wanda aka san kuma zai iya daukan nauyin abinda aka daura masa kad saqafatu khidmatu wanda shugaban nan yayi aiki da wancan mutumin kuma ya goge yana da experience sakamakon aiki da shugaba wa kharajatu ayyamu yau da gobe ta nuna cewa ya isa yi wannan aiki wal uqulu tashhadu anna mithlahu maqidan murtadan inda al mursali limithlihi fi al iblagi wa ta'diti anhu kuma yau da gobe ta nuna cewa shi din zai ɗaukan wannan amanan zai iya kai wannan saƙon zai isa da saƙon da ake nufi fallahul hakimul qadir wannan mutane ma kenan Allah mai hikima wanda ya iya tsare-tsare la yakhtaru lirisalati Allah bai zaɓan wani ya aiko shi annabta illa almutaqaddimi ala almab'uthi ilayhi sai wanda yake ya fifici sauran mutanen da za a aiko su kowane annabi a cikin mutanen zamaninsa zaka ga shine mutum mafi fifiko a al-muzayyin bi kulli al-manaqib Allah zai masa kwalliya da dukkanin daraja wali hadha dan haka ne la lam yujad labiyul qattu bihi ahatun fi badri ba ta fa samun wani annabin dake da wata matsala kuturta ko gurguntaka ko makanta ko rashin abin nan rashin lafiyar dan da namiji ko duk wani abin da za a gani a matsayin aibi ba ta fa yin annabi mai wannan aibin ba au ikhtilatun fi aqli ko a same shi yana da matsala a hankalinsa hankalinsa mai rauni ne au dana'atun fi nasabi ko a same shi ya fito daga dangantaka makaskanciya babu annabi irin wannan au rada'atun fi khuluqi ko a same shi yana da wata mummunar halayya ba a taba wani annabin da za a ce a tarihinsa an san shi da mugun hali ba an san shi da wani abin Allah wadare babu wannan annabi wa ilayhi raja'a qawluhu azza wa jalla in kana so kaga inda Allah ya faɗi wannan shine da Allah ya ce Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatu Allah shi yafi sanin inda ya kamata ya sa sakon shi na manzanci saboda dukkanin annabawa tun daga Nuhu da na bayansa har zuwa na nan kurkusa su Salihu su Isa su Musa su Yusha'u su Shu'aibu su Ibrahim alaihimus salamu ajma'in har zuwa kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zaka samu cewa mutane ne masu hankali masu zurfin tunani masu halayen kirki masu alasan barka ba mutane ne wulakatattu ba a cikin al'ummarsu sai ka koma wancan hadisi na Abu Sufyan da ke cikin Bukhari zaka ga wannan tafsilat ina fata mun gane wannan to wannan shine al-fadilatun nawiyya Allah yakan sanya annabi ya zama zababban mutum a wajen halittarsa a wajen halayyarsa a wajen dabi'arsa a wajen mu'amalarsa da al'ummarsa na biyu al-fadilatul ikramiyya sai kuma falalata ikram annal muluka kaga dai su sarakuna mata arsalu rasulan in za su aika dan sako ikhtaruhu sukan zabe shi lil wifada dan yaje a madadin su ayyadu wanda suka zabe shi yaje a madadin su ayyaduhu fi halil irsali bila ta'ifa wa karamatin wa zawaida wa muawanatin bayan an zabi wanda ake ganin shi fi cancanta kuma sai a ƙara mai da wasu abubuwa da za su ƙara armashi misali sai a bashi abin hawa na gai a bashi kyakkyawan sutura a bashi mataimaka da za su tafi tare da shi wataƙila a bashi kayan tsaraba da zai kai ma wancan sarkin wasiƙa ma da zai kai wa sarkin a rubuta ta a takarda ta musamman a saka ta a mazubi na musamman duk wannan ana yin haka a duniya idan an tashi a ke ko kamar da ko da neman aure ne za ka tura neman maka aure ai za ka nemi cikin danginku ko da tawan anguwa wanne ne mutum mafi falala da daraja da mutunci ko shi za ka nema shi kuma zai je ba zai tafi haka ya matsaitsai ba dole ya nemi riga ta mutunci ya nemi abin hawa ko na aro ne na mutunci wataƙila za a kai kuɗin sadakin sai a ce sai an samu sababbi ba za a ce a tafi wani gurin wani mai kayan miya kawai a mai transfer ya ba da duk abin da ya sauka ba dole sai an je banki an samu masu kyau sababbi an saka su a leda an yi waye an yi waye duk wannan saboda mene saboda muhimmancin wannan saƙon malam ya ce yasrul khatabu alaihi wanda zai sauƙaƙa mishi aikinsa fauka ma kana makkanahu min fi yadda abinda zai yake iyawa shi kadai wa khawwalahu fi madi khidmati da kuma abinda aka san wato za a sauƙaƙa mai aikin fiye da ma yadda yake a baya fallahu ar-raufur rahim Allah mai sassauci da rahama idza amarahu bil iblagi anhu idan ya umarci wani ya ce ka isar da sakona amaddahu bi zawaida tuqawwi qalbu sai Allah ya kara mishi karfin zuciyarsa wa tashhadu qarihatahu Allah ya kara masa fasaha a bakin sa wa tumakkinuhu min al akhlaqil hamida Allah ya bashi halaye na gari wal azaimul qawiyya da babban manufa wal hikamul madida da hikimomi masu karuwa kama ayyada Musa alayhi salam ya halilu uqdata min lisani kuma da Allah ya kara wa Musa falala da ya warware mai harshen sa da annabi Musa harshen sa na sarkewa saboda an ce ya taba konewa a harshe kuma sai Allah ya warkar da shi bakin shi ya zama sarai sannan wa ishrakihi haruna fil irsal ya kara mishi da annabi Haruna ya taya shi aikin manzancin nan wa huwa qawlu azza wa jalla fa arsilhu ma yarid yusaddiqun annabi Musa a cikin kasas ya roki Allah yace ka aiko da Haruna shi ma a matsayin manzo ya zama katanga da za ta ƙara mini ƙarfi kuma ya gaskata ni fa ilayhi yarji'u qawluhu azza wa jalla shine Allah yace kad utita su'ulaka ya Musa ya kai annabi Musa Allah ya amsa maka waɗannan ababen da ka roka jama'a kun ji abin da wannan yake nufi wannan yana nuna izuwa ga cewa annabawa Allah bayan ya zabe su kuma yana ƙara musu tagomashi wajen lafiya da fasaha da ƙarfin ɗaukan harka annabta da manzanci da ƙarfin ƙwaƙwalwa wajen taking decisions Allah yana ƙara musu duk abin da malam yake nuna mana a wannan shine shi malam al-Imam Abu Nu'aymi shine waɗanda za su gadon annabawa duk da ba za su samu irin wannan kai ɗaya daga Allah ba wajibi ne zama kuma sun tarbiyyanci kansu a kan iya abin da za su iya ɗauka na waɗannan sufofi na uku al-imdad bil hidaya bainal muluka idza ikhtaru lil iblagi anhum man alimu minhu al kafa'ata wal istiglala bima wallaw dan sarakuna suka zabi wanda suka san zai iya kai sakonsu zai iya wakiltar su fala yakhluruhu min kutubin minhu ilayhi ba za su kyale shi haka su ce je da baki ba za su ba shi rubutaccen sa wannan yaji zai gabatar ta tadammanu rushda wal hidaya a ce akwai shari'a ilman minhum bi annahu majhul ala sami'ati al adamiyyin sun san cewa yana kan wato ɗabi'ar ɗan adam wato idan za a aiki babban ɗan saƙo za a ba shi saƙon da ake so in ya je ya gabatar a rubuce duk da an san fa zai iya gabatar da saƙon kuma a gaya mai ba za a ce kawai ka je ka faɗi yadda ka ga dama misali yanzu idan ka aika wani ya je nema maka aure ai ka za ka fara ka ce to in an ce sadaki ni kaza zan iya biya in an ce a sa rana lokaci kaza nake so misali ko ga don shari'a zaka faɗa ne kuma ko baka faɗa mishi ba indai ya cancanta ya je wannan wurin to ya kamata ya san a yanayinka ya san kimar abin da kai karan aljuhunka ba a yanayinka ya san kimar abin da zaka iya yi amma duk da haka saboda muhimmancin sakon sai an faɗa masa to yadda Allah yake kenan da Allah ya so in ya tashi aiko annabi sai aiko annabin kawai ce ka je ka shirya ka sa mutane akan shari'a amma Allah ba zai kyale shi ba sai ya bashi keke da keken abin da zai faɗa وما على الرسول الا البلاغ المبين يجي فالله العلي العظيم متى قلد عبدا كلائد الرساله تسن ده الله يراتا يا مباوا اجير منزلتي فحكمته تقضي الا يخليه من مواد الارشاد حكمه الله تا قارا با زي قالي شي هكا بس يا باشي ابن ده شيتر ده شي لعلمه ان العلوم المكتسبه لا تنال الا ta'arifan wala tusab wala tusabul masalihul kulliya ila tawfiqa saboda Allah ya san cewa ilimi wanda zaka samu babu da zaka same shi sai an koya maka sannan kuma abin da yake maslaha ta gaba daya ba a iya samun ta sai Allah ya baka gamdakatar baka iya dacewa da komai duka dari bisa dari sai Allah ne ya latar da kai wa ilayhi yarji'u qawluhu azza wa jalla kadhalika linuthabbita bihi fu'adaka da Allah ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin guideline din da ya bashi sai ya labarta mishi annabawa da suka shude da irin matsalolin da suka faru da su kuma ya ga mai cewa shi ma ya shirya waɗannan matsalolin da su faru da shi yanzu wannan kamar wani manual ne yake bashi sai ya zai yi gudan da annabta sai Allah ya ce kazalika kamar haka ne in sabbita bihi fu'adaka dan mu tabbatar da zuciyarka hakanan kuma Allah ya ce mishi cikin Isra'i ولولا ان ثبتناك لقد كنت تركن اليه بعدن من تبتر da kai ba da ka kusa ka karkata zuwa gare su wannan na nauke da muke wannan magana na uku ko sai na hudu shine at-tafqifu inda zalla yadda Allah yake wayar da kan annabawa ya dawo da su kan turba da zarar sun samu wata zamiya ko ai kadanci fa ma ba asan malikun wahidan يحبب به الرعية إلى الطاعة فيرى طبعه مائلا إلى غير الإبلاغ illa zajarahu inda adna hafwatin bi ablagi mazjarati. Babu wani sarki da zai aika da wani babban jami'in gwamnati zuwa wata hukuma wanda ana so ne ya sa mutane su biyayya ga doka. To irin wannan da zaran an ga wata ƴar karkata ko iyaye ce, nan da nan za a fito a mai tankiya mai tsanani, wani ma a cire shi daga mukamu. Wato yanzu duk wani shugaba a wata hukuma, laifin da zai yi shugaban ƙasa ya ji takaici ya mai fada, ko mun karanta shi ba zai kare shi ba. Saboda yana wakiltar wannan maslaha ce ta al'umma. Shugaban ƴan sanda, shugaban sojoji, shugaban alƙalai, duk waɗannan masu kula da dokoki, ai za ka ga da daren sai wani kuskure, a inda aka san muhimmancin doka, me ke biyo baya ma za su yi murabus nema da kansu. Saboda abun kunya ne a ce su suna jami'an doka kuma sun karya ta. To Allah maɗaukakin sarki, ana yin wannan yana faruwa ne siyanatan li mahalli, don kiyaye mutuncinsa, wa hibzan li hirasatihi wa istiqamati, don tabbatar da tsayuwarsa, ilman minhu bi anna man yantahi an faltatihi aw shaka an ya'lafahu wa ya'tadu. Akwai lamne, man lam yantahi an faltatihi, wanda bai daina yin kurakuran da ya saba ba, aw shaka an ya'lafahu wa ya'tadu, ba da jimawa ba sai kawai kaga ya saba ya ci gaba da yi abin ya zama normal. Wato mutum sanda zai kuskure a karo na farko ko ya wani laifin da bai saba yi ba, zai ji tsoro, zai ji faduwar gaba, zai ji ba daɗi. Idan ya tuba fa biha wa ni'mati, idan bai tuba sai ya je ƙara ya sake kafin ya ankara ya saba, ya saba da laifin ya daina ba shi takaici. Da kai da ka saba cewa tutur kana sallar juma'a ba ka fasa ta, ran da wani tsautsayi ya sa baka samu sallar juma'a ba, ya hankalin kai ke tashi, wani irin baƙin ciki da damuwa za ka ji a ranar, ko? To in Allah ya taimake ka tuba ka ci gaba da yin juma'a ka shikenan. Amma wani yana nan kuma yanzu yau juma'a nan da aka yi watakila ita ce ta goma da ya jera bai yi ba, shi kuma ya saba saboda zuciyar shi ta riga ta yi mene, ta yi annakiya, kalla ban rana ala kulubi. To saboda haka shi sa manyan mutane da zaran sun yi laifi ko ɗan ƙanƙani ne sai a kwaɓe su, saboda kar su saba da yin laifin nan ya zama bai da nauyi a wajensu. Saboda kuma idan suna yi sauran mutane za su yi koyi da su a kai. Shi ne sai ya ce yake cewa fallahu al-latifu bi ibadi, Allah mai tausasa ma bayinsa, al-wafi li awliyaihi bin nasr wa ta'i, wanda yake cika ma masoyan shi kabakin nasara da goyen baya, la ya'dumu wafiduhu wa safiyuhu al-murashshahu li hamli asqali nubuwati at-tanbih wa tafsir. Wato Allah baya daga kafa wajen yi ma waɗanda ya aiko ya zaɓa wajen yi musu tankiya don su dawo cikin hayyacinsu. Wa ilayhi yarji'u qawluhu ta'ala li Nuhin alayhi salam, shine abin da Allah ya faɗa ga Nuhu da yake cewa qala ya Nuhu innahu laysa min ahlika innahu amalun ko amila ghayru salih amalun ghayru salih fa ta'allima laysa laka bi ilmi inni a'idhuka an takuna min al-jahilin. Ga kallon siyakin kissar, idan wani ne daban yayi haka tausaya mai mazai, kana da ɗa baya jin magana, sai Allah ya mai rasuwa, kai dai a ganin ka har yanzu musulmi ne, me za ka yi in banda addu'a dama, ko za ka yi ta kuka kana nadama kana addu'a kana neman bayin Allah sai ka addu'a Allah ya gafarta mai. Wannan shine abin da ake tsammani daga uba a yanayin tausayin uba, shine abin da Annabi Nuhu yayi bayan mutuwar ɗansa a cikin ruwan tufana. Amma nan da nan Allah ya mishi wannan tankiyar, saboda wannan bai dace da mukamin shi, wannan tsalla ce gare shi. Allah ya ce qala ya Nuhu, Allah ya ce kai Nuhu innahu laysa min ahlika, wannan yaro baya cikin mutanen gidanka, innahu amalun ghayru salih, abin da yake akai aiki ne mara kyau, fala tasalni ma laysa laka bihi ilm, ahir kai Annabi Nuhu kar ka dinga roƙona in maka abin da baka sani ba. Jiwa ba wai abin da bai dace a yi ba, abin da baka sani ko za a yi ko ba za a yi ba. Allah ya ce inni a'iduka, ina jan kunnanka an takuna min al-jahil, wannan abun aikin jahili ne, in ji Allah. wa qawluhu azza wa jalla li daud alayhi salam sannan ji abinda Allah ya ce annabi daud ya daud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum oke ba nan bane ba ko fahkum wanda suka shiga wurin shi suka ce fahkum bainana bil haqqi wa la tushtit fahkum bainana bil haqqi inna hadha akhifu law tis wa tis waliyana da kuma kala tun ya zuwa karshen aya sai ce fahkum bainana kai hukunci tsakanin mu wala taka nabul khasl in tasawwaru al mihrab ko wala baka san ka zo bai da jibriya to kuma ku jira mana dama min 30 nake ni yayi wal ataka nabul khasl in tasawwaru al mihrab akara kallahi bismillah da wannan to annabi dauda annabin Allah ne fa cikin manyan annabawan Allah da Allah ya ba su hukunci me Allah ya ce mishi kai mana hukunci wala tushit karka saki ashabab me ashabab shine al ifrat fi zulm aka mishi wannan tankiyar wato kada ka karkata daga yin adalci wanda inda wani ne to sai a jira tukunna sai hukuncin idan aka ga bai yi daidai ba sannan sai a mai tankiya wato yanzu alkali da ya cancanta yi alkalanci kuma aka ba shi aikin alkalanci aka kawo mishi shari'a ba za a fara mai warning cewa kada ya kuskure ba ko sai a bar shi har sai in ya kuskura sai a tafi mai ne istinab to amma wannan saboda annabin Allah ne sai Allah ya mishi wannan tankiyar cikin suratu sad kenan ko wa qulu azza wa jalla sunna alayhi salam haka nan annabi Sulaiman da Allah ya ce wala karfatan na Sulaimana wa alqaina ala kursiyhi jasadan thumma anab annabi Sulaiman a cikin ɗaya daga cikin fasarorin wannan wurin shine annabi Sulaiman alayhi salam yayi nufin wato kusa Allah ya bashi mata da yawa yayi nufin zai sadu da mata da kuyangi guda 1000 cikin dare guda yana so kuma yana sa ran kowace ta dauki ciki ta haifi sai ta da runduna guda ta sojoji kenan sai da yi wato da yi togaciya da cewa in Allah ya so shine sai Allah ya jarabce shi dukkanin matan nan babu wacce ta samu ciki sai guda daya ita ma sai tai bari shine wala kad fatanna Sulaiman Allah ya ce hakika mun jarabci annabi Sulaiman wa alqaina ala kursiyhi jasada muka jefar da wani jiki wanda yake bai cika ba akan kujerarsa thumma anaba shine sai ya dawo cikin haicinsa ai kaga abu ne mai kyau tunanin barna haikida dan yayi jihadi barna ya fada dan ya zama mai aikin addini ko amma saboda shi annabi ne bai da yanci ya wannan magana sai ya danganta ta da neman wato yadda Allah tukuna wannan abin da yayi wanda bai kai ya kawo ba dama kamar da suke cewa menene zunubul abrar hasanatul ashrar abinda wani zai yi a ga cewa ya kuskure saboda babban mutum ne idan wani yayi to lada zai samu saboda shi ko bai kaucin daraja ba wa qaulullahi azza wa jalla da fadin Allah madaukin sarki bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ga nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ce mishi fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir cikin suratu hud wanda kamar annabi yake fara cikin hadisi al-imamu an-nasa'i da sauran malamai yake cewa shaybatni hud wa akhwatuha suratu hud da ƴan uwanta sun sa nayi furfura kafin lokacin furfura to shine fadin Allah fastaqim kama umirta ka tsayi gam kamar yadda ka aka wuce ka wa man taba ma'ak da kai da sauran musulmai wala taqaw kada ku karkata innahu lalle shi Allah bima ta'maluna basir Allah ya san abin da kuke aikatawa yana sani da Allah kuma ya sake cewa walaula kitabun minallahi sabaq wannan kuma a cikin kissar wato waqa'atu badr da aka yi badar aka kama kamammu kafin Allah ya bada umarni ga abin da za a yi su sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shawarci wasu mai a cikin sahabbai yadda ke shawara sayyidina Abubakar saboda duk abin da aka ba shi shawara ya dauka mafi sauki cewa su kawo fansa a sallame su wannan ba su da fansa su kuma shi ne ne su karanta da ayyukan musulmai a sallame su shine sai Allah ya madaye musu tankiya a cikin amfani yake cewa walaula kitabun minallahi sabaq ba dan alƙawarin Allah da ya riga ya rubuta a lawil mahfuz cewa zai ba ku nasara cewa kuma nan gaba kadan zai halasta muku ganima cewa kuma ba zai kama ku da laifuffuka ba sai idan yayi muku ainihin wato tankiya sai in ba ku ji ba yana cikin abin da aka fasara walaula kita laula kitabu minallahi sabab Allah yake lamassakum fima akhadhtum azabun azim wallahi da wannan abin da kuka ansa na ganima nan da kun shiga azaba mai radadi ganima suka karba kawai wanda kuma ganiman nan an halasta ta tinga Allah Musa saboda haka yana cikin abin da aka gada na ainihin littafan da suka shude cewa ana ansan ganima ana ansan me suna ɗayan fansa to fansa da suka ansa ne Allah ba ita so su ansa ba shine ya musu wannan tankiyar shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sabon gaba daya haka nan wa in kana kabura alayka irabu da irairansu wannan yana mana misali akan girman sha'anin annabta ke da Allah baya saurara ma annabawa shi wani dan zaniya ko dan yayi ne Allah bai saurara musu saboda su al-mathalul a'la ne su a cikin al'umma ana so su masa da cikakkiyar wato kikkiawar asira malam yace fa hadhihi al-khasa'isul arba'atu la tunalu bil iktisab wal ijtihad wadannan sufin guda hudu duwa yanka duk dabaraka duk kokarinka duk ijtihadinka duk tasbihinka duk yawan azuminka ba za ka yi wannan daraja ba li'annaha mawhibatun ilahiyya rabo ce kawai daga Allah wa asaratun alawiyya burbushi ne daga can sama hikamuha mu'allaqa bi tadbirin mallakul khalq wal amr hikimar suna zataye da ainihin wato hikimar Allah wanda yake shi yake halitta kuma shi yake doka wala yadhharuha illa fi akhas al azmina Allah baya bayyana wadanda su fi sai a zamani na musamman wa haqqil amkina da wurare na musamman inda ihsasin hajati bil kulliya sanda akwai tsananin bukata wa idbaqi dahma ala dalali min al bariya da kuma lokacin da wato mutane suka shiga cikin bata ta darkake su kulluha a'la min an tafuza bihi al-uqul al-juz'iyya dukkan nusu sun bi karfin a ba ga magarin mutane aw tahsuluha al-masail al-kasaba ko kuma kokarin kai samu maka su wa ilayhi yarju'u qawluhu azza wa jalla shine ma'ana fadin Allah wa ma kana Allah liyudri'akum 'ala al-ghaib Allah bai nuna muku gaibu walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha Allah yana zaba annabawa ne yadda yaso wa qawluhu fadin Allah qalat lahum rusuluhum innahum illa basharun mithlukum annabawa suka ce ba mutanen su mu mutane ne irin ku walakin Allah ya bullu ala man yasha bambancin mu kawai shi ne Allah ya zabe mu ya mana baiwa da abin da yaso min ibadi wannan shi Ibrahim ke rako da fadan Allah fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada bir rasul Allah baya fito da wato baya nuna wa wani daga cikin mutane wato gaibinsa sai wanda Allah ya dada shi cikin wato manzanni dan uwa masu albarka kamar yadda kuke da masaniya mun yi bakin malamai yan uwa daga kasar Yamai cikin wato daga jihar Yamai wasu kuma daga jihar Maradi cikin kasar Niger yar uwanmu kuma daga cikin malamai ma tare da dan uwa Dr. Abdul Aziz Salah wannan shehi malami zaka gan shi ne kamar ka gayya amma kanifun ne muli a ilman nasibu kadhalika wala nasaki allahi ahada kuma na roke shi cewa yazo wannan aji dan ya bamu kalmomi cikin albarka da Allah ya sa a bakin sa Allah ya gata mallan wannan aji da ka gani muna kiran shi da suna Faslu Sheikh Al-Albani lil Usul ajin mallan Albani na karantar da ilmomin usul muna yin shi tun 2011 yau shekara kamar 14 kenan muke shi galibi wanda aka fara ajin da su sun yaye kansu sun zama malamai sun ƙara gaba mu dai muna nan muna yi abinda muke a wannan aji galibi yana kasancewa ne wato abinda shafi musalawul hadis usulul fiqh aqida ulumul qur'an fa'idoji na lugar arabiya manahijul bahr abinda shafi tarbiya da adabu talibul ilm sai kuma wasu fawaid da suke tasowa kamar irin wannan wani abu da ya shafi wata mas'ala ko wata qabiyya da muke ganin babu laifi mu dan tattauna akan ta anan ajin ba mai ma kowa raddi da sunan wai mawo kan wani ba mai shiga rigimar siyasa ko tattalin arziki ko wani abu da yake trending ma daukar shi kamar ajin jami'a ne kawai abinda muke yi kenan idan ma bana na akon da suke yi daga yan uwan ga malam Shitu ga Dr. Bahari ga malam Aliyu ga malam Mansur waɗanda sa cikin yan uwa kowannen su da ka gani jajirtacce ne wasu kuma ba sa nan akwai dan uwa Dr. Yusuf shi ma wani mai karamin ruwa ne kamar kaka to yan uwa masu albarka zamu ba mallan dama yana da mafi tsayin lokaci minti 25 don awa ɗaya ne muke idan ya mana nasiha ya ba mu fa'idoji daga bakin shi mai albarka
tafadar ya shekara samu wannan maiki الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwana masu albarka masu daraja mutanen kirki ɗaliban ilimi wa’yanda kuke nan kuke samun fawa’id masu yawa ilmantarwa ta bakin babban malamin namu prof malam Asghar Allah ya ƙara ma malam albarka a rayuwa Allah ya ƙara ma malam ilimi mai yawa kuma mai albarka a gaskiya wallahi ɗan zaman da na yi na ƙaruwa wadda take mai yawa da karatun da na saurara a yanzu nan daga cikin darasin da malam yi Allah ya saka ma malam da alkhairi shine yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya buga misali yake innama mathalul jalisu salih wa jalisu su ka hamilil miski wa nafikil kir yake misali mutum ya zamana a majalisa wurin zama wurin alkhairi irin wa'annan wurarai inda ake karantarwa kun ga su malam sun kama hanya mai alkhairi hanya ta babban malamin namu Sheikh Muhammad Awwal Adam Albani rahimahullah suma suna nan suna ta bada nasu kokari nasu gudunmuwa a wajen ilmantar da al'umma wannan shine babban alkhairi manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam misalin wanda zai zamnawa a wurin kware irin wannan majalisin da misalin mutum wanda zai zamnawa a bakin titi bakin hanya yana kallon motoci da suke wucewa kamar misali mutum ne wanda ya zo ya zamna a wurin da ake sai da turare misali ka zo kasuwa a wurin mai sai da turare shi wannan mai sai da turaren imma ya ɗauki kwalban turare ɗaya ya baka hadiya yake wane karɓi wannan turaren na baka shi ko kuma imma bai baka wannan kwalban turaren ba zai iya saida maka kwalban turare ɗaya ka sai kuma ya saida ma da rungumi ko kuma a'a in ma bai baka ba bai saida ma ba yana iya wa ya ɗau turare ɗaya ya fesa maka sai ka yi ƙamshi ko kuma a'a in ma bai saida ma ba bai shafa maka ba bai baka ba kafin kake tashi daga wannan wurin da sai ka shafi ƙamshi mai daɗi ka ji wani daɗi mai yawa to hakan ne yanzu ɗan mintuna nan da muka zauna na samu fa'idoji masu yawa Allah muke roƙo ya saka ma malam da alkhairi ya rubuta mai lada wannan aikin alkhairi to wanda yake zama a wurin da ake ance ko ake farmato ake tsegumi wurin da ba a ambaton Allah shi kuma kamar misali mutum ne wanda yake ya je wajen makeri da ka zo ka zama a wajen makeri in ba sa'a ba in ma an yufriqa thiyabaka wa in ma an tajid minhu rihan mumtina ko ya kone ma tufafinka ko kuma kafin kake tashi a wurin nashi zai toye ma tufafin rigar ta ka kai wani ko kuma kai wani tsari dai karin wuta iskan da bai da dadi to shine ake so mutum musulmi a duniya babu wurin zama inda yake da alkhairi wallahi kamar irin wannan majalisin dika shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana hadisi yake wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakina wa ghashiyatuhumur rahma wa haffathumul malaika wa dhakarahumullahu fi man 'inda jama'a na muslimi basu taba haduwa ba a wani wuri ɗaya daga cikin ɗakunan Allah kamar yadda muka hadu a cikin wannan masallaci na Sheikh Muhammad Awwal Adam Albani a wannan gari na Zaria a wannan ƙasa ta Najeriya mai albarka manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam idan mutane suka hadu ba don komai ba sai domin su saurari magana ta Allah kalimomi na ilimi kalimomi na fa'idodi karantarwa ta addinin musulunci annabi yake sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya musu abubuwa ɗaya abubuwa guda hudu na alkhairi abu na farko illa nazalat alaihi musakina sai kun ga natsuwa da kwanciyar hankali ta tsafta a cikin zukatan wa'annan mutane. Mu duba mu ga a wannan wurin da muke zanne, kowa yayi shiru ana turaren malam yana ta ba mu ilimi yana ta ba mu karatu. Ba mai magana. Inda a ce wani taron duniya ne ake, ko wani taro ne ake na siyasa, ko wani taro ne ake na wani abu na daban, ga sai kaga hayaniya ta yi yawa, hargowa ta yi yawa, ture-ture ya yi yawa, ko wannan ya ce wani kaka ke, wannan ya ce in ma ba sa'a ba sai kaga ana wani abu wanda ba daɗi. Amma da yake magana ce ta alkhairi, kaga kowa ya samu natsuwa, an yi shiru ana turaren malam yana ta zubo mana ilimi. Wa ghashiyatuhumur rahma, rahaman Allah kuma ta zo ta dulluɗe wa'annan mutane. Wa haqqatuhumul mala'ika, mala'iku za su zo su jewaye ku a daidai yanzun nan da muke a wajen wannan darasi. Mala'ikun rahama, mala'iku suna nan tare da mu amma mu ba ma ganin su, amma mun yi imani da abin da Annabi ya gani sallallahu alaihi wa sallam, domin imani ne mutum ka amince ka yarda da abin da Annabi ya gani sallallahu alaihi wa sallam, ko da wannan abin baka ganshi da idonka ba. Abu na uku na hudu na ƙarshe mai alkhairi shine wa dhakarahumullahu fi man inda, Allah zai ambaci sunayenku, Allah zai ce wane da wane da wane bayina suna can a halin yanzu a wani masallaci suna can suna turaren maganan Allah, suna can suna turaren maganan Annabi na sallallahu alaihi wasallam. A wani riwaya malamai suka ce mala'iku za su ce ma Allah, ya Allah bayin nan naka da suka taru a masallaci suna nan suna sauraro, menene suke nema a wajenka, me suke so? Ko kuma za su ce ya Allah akwai mutanen da wucewa ne suke suka ga ana darasi suka zanna suka saurara. Allah zai ce ai wa'annan bayin nawa gaba ɗaya da suke zanne a wajen wannan wurin darasi gaba ɗaya na gafarta musu, na yahe musu, qumu maghfuran lakum, dukkan ku gaba ɗaya ku tashi daga wannan wuri na gafarta muku. Wani zai cewa daga cikin mala'ikun a ce ya Allah akwai wanda shi wucewa ne ya zo ya isko ana karatun ya zamna, ba da shi ba aka fara, ba da shi ba karatun aka soma ba, a'a ya zo ya zamana ya tsorara kuma ya ƙaru ya fa'idatu. Allah zai ce wa haddashi domin hum qaumun la yashfa jalisuhu, tabbabe wanda bai da rabu a wajen Allah wallahi baya taɓa samun kanshi a irin wannan wuri. Duk wanda ya ga ya samu kanshi a irin wannan wuri majalisar zikir, a inda ake ba da ilimi, ka zo ka zamana ka buɗe littafinka kana sauraron malam prof yana zuba maka ilimi, kana rubutawa, kana ta'aliki, kana rubuta abubuwa na fawaid da malam yake gai, to kai kana daga cikin mutanen da Allah yake so, zaɓaɓɓu daga cikin zaɓaɓɓu na Allah. Allah muke roƙo ya tsawaita rayuwar malam, Allah ya ƙara ma malam lahiya, Allah ya ƙara mai ilimi, mu kuma fa mu sani da ilimi ba abun wasa bane ba. Ilimi abu ne da ya kamata mutum ya mai da hankali wajen neman shi, kuma ilimi ba a wasa a wajen neman ilimi. Da yawa a yau wani da ya fara karatu ɗan lokaci kaɗan sai ya daina zuwa makaranta shi ma ya zama malam, a'a ba haka bane. Eh, kamar yadda Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi yake gayyata cewa akhi lan tanalu al-ilma illa bi sittatin sa'unbika an akhbariha bi tafsilin, yake zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa irshad ustadh wa tul zaman, yake dan uwa ka sani ba za ka tara ilimi ba sai in ka hada wayansu abubuwa guda shida. Na farko ya zamanto dai tun farko ka tsalkake niyya kai dan Allah, domin kuma Allah yana cewa wattaqullaha wa yu'allimukumullah, ku ji tsoron Allah, Allah ya baku ilimi. Kenan ko menene mutum zai yi na rayuwar duniya na ibada na addini, mutum ya tsalkake niyya yayi dan Allah. Malam yake abu na farko shine zakatun, ka zama mai kaifin hankali. Kun ga su malam, alhamdulillah a lokacin da suke nan suke karatu a wajen malam Albani, malam yana bada karatu ba su sa wasa ba. Inda ake sun sa wasa wallahi da ba su danna a wannan wuri ba, da ba su samu wannan kujerun ba. Amma da suka yi haƙuri, malam yana ba da karatu su kuma suke sauraro, suke ta'aliqat, suke rubuta fawaid inda ake gai, kun ga yanzu ga yana su ma Allah ya ba su nasu rabo. Domin ilimi, duk wanda ya nemi ilimi wallahi Allah ba zai bar, Allah ba zai tozarta ka ba, Allah ba zai bar ka haka bai buga ka ilimi ba. Kuɗi, mutum yana iya waye ne kuɗi shekara 40, 30, 50, amma kuma Allah bai rubuta ka daga cikin masu samun kuɗi ba. Wallahi kai ta neman kuɗi har ƙarshen rayuwar kun ba za ka saka kuɗi ba. Amma ilimi, idan ka fara neman ilimi, wallahi Allah ba zai tozarta ka ba, Allah ba zai kunyata ka ba, sai Allah ya baka kasanka, sai Allah ya baka rabonka na ilimi. Sai Allah ya baka ilimi. Ba wanda ya nemi ilimi wanda Allah ya bar shi haka Allah yake bai bashi ba. Kowa da ya nemi ilimi sai Allah ya bashi. Mana yake zaka'un wa hirsun, ka zama kuma mai kwaɗayin ilimi. Kana kwaɗayin ilimi, babu abin da ake so mutum ya yi kwaɗayi a duniya irin ilimi. العلم يرفع بيت لا عماد له والجهل يهدم بيت العز والشرف
ilimi shi yake daga karamin gida ya zama babban gida jahilci shi kuma sai ya mai da babban gida ya zama karamin gida in kana so ka zama dan babban gida gidan naka ya zama babban gida a duniya ko ina a ji sunanka yau malam albani rahimahullah yana kwance a cikin kabari amma kuma ilimin nashi ya wasu a duniya ko ina ba a Najeriya ba ba a Zaria ba a duniya gaba daya yau mutane musulmi suna amfanuwa da ilimin shi dan me domin ya mai da himma wajen neman ilimi ka zama mai kwaɗayin ilimi ka ce kai ma kana fatan Allah ya baka ilimi irin ilimin su malam prof kai ma domin ka karantar da al'umma domin ka taimaka ma addini ka taimaka da naka gudunmuwa wajen tallafa ma sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam وحرصٌ كذا ما يكون أي علمي واجتهاد كذا ما يكون ما اجتهادي ما يؤدي كل إن أنا ترى تكيا كذا ما توي وكذا وما بات أدوا وأنا هكذا بات ترى علمي إن كان أتوك ترى علمي دوا نبي كل إن كان أدوا دوا من رند أكيد ترى تبابك تو ترى تو علمي سي وجهك ما جاب أنا هركو إن سنا نيم علمي إن سنا نيم علمي har abada ba ka ganin randa aka ce wai ba a gansu ba sun zo karatu a kullum a gaba gaba suke zuwa su zanna kuma kai da kake neman ilimi ka daina zama a baya baya a rinka matsowa a kusa in kana zuwa a kusa kafi jin abin da malam yake gani kuma kafi fahimtar abin da malam yake gani amma in kana zama a baya baya can takan iya yiwa ana karatu kai kuma hankalinka yana can waje takan iya yiwa ana karatu wani zai maka magana a can amma in kana a gaba ba wanda zai maka magana a lokacin da malam yake bada karatu kenan zuwa gaba gaba a lokacin da malam yake bada karatu yafi alkhairi da kake ka zanna a baya baya a lokacin da ake bada karatu wa bulghatun mutun ya zama kuma wanda yake mai himma mai kai matuƙa wajen neman ilimi malam yake wa irshadu ustaz kuma karin karatu karkashin karantarwar malami malam zai dora maka cewa ga littafin da ya kamata ka karanta ga abin da ya kamata ka koya da sannu sannu domin al'ilmu ilimi ana neman shi ne bit tadarruj mutum zai farawa ne daga ƙasa zuwa sama matakalan ƙasa matakala ne bi mata sannan mutum ya rinka tafiya sannu sannu har mutum ya samu ya tara ilimi har mutum ya zama shi ma Allah ya bashi ilimi shi wa tulu zaman malam yake kuma ilimi ana neman shi ne lokaci mai tsawo shekaru masu yawa ba a neman ilimi a cikin wata ɗaya wata biyu wata uku a zaman malam a ba a neman ilimi shekara ɗaya shekara biyu shekara uku a zaman malam su malam prof asghar sun nemi ilimi tun suna ƙanana tun ba su tsuha ba ga yana har kai ya fara hurhura har girma ya zo kuma har yanzu suna cikin neman ilimi kenan mu ma mu mai da hankali ga malluman nan namu nan zazzambe dukkan su gaba ɗaya masu fararen gemen nan masu fararen gashi masu furfura tun suna ƙanana suka ba da himma wajen neman ilimi amma kuma har yanzu suna da suna halarta amma kai da kaga kai karatu da kaga yanzu dan lokaci kadan kadan fahimto na abu sai kaga ni na wuce inda za a gani a karkashin kuma ina karatu a majalisar malam prof to in kana haka wallahi ba ka samu albarkaci ilimi ba ka samu albarkaci ilimi kai da kake dagawa malamai suka ce mutum biyu ba su taba samu ilimi da mai jin kunya baya tambaya abin da ya shafi ilimi da kuma mutum wanda yake mai girman kai shi ma har abada baya samun ilimi kenan ka dai bai jin kunya kaka ce a ina jin kunya wai a gani wai haddani na zo wajen darasin malam prof malam asghar a wallahi ajiye kunyan nan zo ka zamna ka fadi ilimi ka fa'idantu da ilimi da malam yake ne yake bada ka ajiye girman kai kaka ce a matsayina na engineer a matsayina na doctor a matsayina na wani ni wani a gani na zo na zamna a masallaci ina zamne tare da dalibai muna sauraron prof wallahi ka zamna ka fadi ilimi ka tsaru da abin da malam yake karantawa abinda malam yake karantawa in dai ka mai da hankali ka saurare shi zai amfane ka duniya ya amfane ka kuma gobe kiyama kuma za ka karu karuwa wanda kake mata wasa ba don haka dai ɗan uwana ba tsawaita muku zanyi ba Allah muke roƙo ya biya malam prof asghar Allah ya taka mishi da alkhairi da kokarin da suke kai da himman da suke tasawa Allah ya ƙara musu albarka ya ƙara musu ilimi ya ƙara musu fahimta ya ƙara musu ikhlasi ya ƙara musu karbuwa Allah ya ƙara ma rayuwarsu albarka sannan kuma da kuke zamne Allah ya ƙara muku albarka ya ƙara muku ilimi mai yawa kuma ilimi mai albarka wanda zai amfane ku kuma ya amfani al'umma ta musulmi gabaki daya kuma wannan ƙasa ta Najeriya Allah ya ma wannan ƙasa albarka Allah ya ma mutanen wannan ƙasa ta Najeriya gabaɗayan ku albarka wannan babban birni na Zaria gari na ilimi birni na ilimi Allah ya ma mutanen wannan garin Zaria albarka Allah ya tabbatar da alkhairan shi da albarkatun shi masu yawa a cikin wannan gari Allah ya mana albarka mu duka mu gaba daya nan ya kamata in dakata domin kusa a gaban malamin aji ai magana hankalin mutum duka sai ya tashi ni da malamin yake in taso yi magana musamman abin da zan gani da malamin duka na tarkita ina Allah Allah dai in samu dai malamin ya abin gana in samu dai in gudu je in zamna a kasa dan shi yasa ko da nazo na zamna a kasa ina ne ina ta sauraro ina ta fatan ilimi Allah ya kara min malamin ilimi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا جزاكم الله خيرا معنا الله يسلم على الخير معنا الله يبيعكم أنا أنا أبغى كذا.
أنا أقول يا أخي أنا شكرا معنا لو أن تعليق الله يسلم على الخير أنا كم يخفى الله كم يشكى مثل هذا الزيارة وكاو معنا الله كم يبزمنش. Yan uwa masu albarka zamu saurara ne insha Allah zamu awa ɗaya muke yi sai Allah ya kimu gobe da safe zamu sake yin awa ɗaya insha Allah kuma da muke saba karfe 7 na safe wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.